domin fare wada harbi su yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin, za mu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin Arewa da yadda ƙarfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yadda yake gabanin taɓarɓarewar lamura. A zamanin jihar Arewa, an samu lokacin da ake da kamfanonin jima, saƙa, rini, har ma da bankin yankin mai suna Bank of the North, mai cibiya a Kano Dabo. Kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci a Arewa, yanzu aikin ƙaddamar da tashar sauke hajar teku a Tudu ya kammala, wacce Kanawa ke malakabi da tashar Tsandauri. Nasiru Gawuna shi ne mataimakin gwamnan jihar da ya zanta da wannan shirin a taron ƙaddamar da tambarin tashar da ke yankin Kumbotso a Kano.
To, abin da dai za mu fara cewa na farko dai alhamdulillahi da Allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci Allah zai tabbatar da wannan al'amari. Sama da shekara 20 ana son a yi wannan al'amari, Allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda kuma Allah ya sa ni ne mataimakinsa. Kamar yadda manajin director ya bayani, lokacin da aka zo wannan al'amari, mai girma gwamna ya yi duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka dade ba yi su ba amma masu amfani, inda ya yi amfani da basirarsa ya zakulo kuma ya aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su, wanda ba domin ya tsaya a kai ba, damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takaddu da suka dace a nema a kan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba. Saboda tunaninsa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfaninsa, sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani. Idan an tuna, mai girma gwamna ya yi magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a Najeriya, ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar Kano. To, wannan tashar da aka yi yanzu, akwai lokacin da za a zo za ta zama kamar yadda aka yi wancan, cewa babu wata tasha da za a gani amma Najeriya sai wannan tashar, musamman a arewacin Najeriya da kuma wato Afirka ta yamma. Saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin a wannan lokaci da Allah ya tabbatar da wannan al'amari, kuma muna yi wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje fatan alkhairi. Abubuwan da ya dasa suna da yawa, kuma muna fatan yanda aka yi wa al'umma Allah kuma ya saka masa da alkhairi, ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki. Nagode.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwambansiya.
Sunana Honorable Ahmad Rabiu, director mai gudanarwa, wato managing director na wannan kamfani na tashar Tsandauri da ake kira da La Island Dryport. Kusan duk abin da ya kamata mu yi mun gama, abin da ya rage yanzu ƴan kananan abubuwa ne kuma kusan gama su insha Allah. Kamar yadda na faɗa, yau kusan wanda suke fitar da kayayyaki a ƙasar waje sai ƴaƴan kwara, sai ƴan China, saboda mutananmu wahan dawainiyar a tafi kurmi ko fatakol yana ba su wahala, rashin karfin jari kuma yana sa su kasa yi. Amma yau mai karamin jari wanda yake so fitar da zobo zai iya zuwa ya sayi zobo ɗinsa, idan mu kuma ta bangaren cibiyar ciniki an samu masa wanda za su saya, in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kansa ya saya ba, akwai wanda su za su aji injinan gyarawa a sarrafa. Akwai kuma matasa wanda suka iya aiki, za mu zama muna da tsarin su. In mutum ya zo kawai wannan matasan zai ce mutum 10 ko 20 ga zoko na 10-30 za ku gyara min shi a sa a kwantena zan biya ku kaza, shikenan. Ba sai ya kafa kamfani babba ba, kasancewar mu a Kano yayin da muka fara harka, arzikin da zai samu ga al'umma ba kadan bane. Saboda haka al'amari ne mai tarin ya, za a samu aiki, ayyukan yi masu yawa, kuma fadadawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri. Gurin hektar 200 ne, hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje. Saboda haka she yayin da aka ce abin da da yake gagara yanzu ya sauka, sai godiya ga Allah.
Wannan ya nuna duk ƴan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasancewa ta tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su su sayar a waje kuma su yi order su zo su dauka.
In aka yi musu suka order ko daga ina ne a duniya kuma nan za su kawo. Ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Port Harcourt ko wani guri ba. Suna Kano kayan su za su zo. Idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu kayan su. Saboda haka al'amura za su sauka kwarai da gaske. A rage mutane wahalhalun tafiya a jirgi, kwana a hotel a wani guri, barin iyalin su, barin masana'antar su, gurin aikin su, duk wannan suna gida za su yi abin su. Kuma tsarin da muke shirin yi za mu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsere sa'a a inganci yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki, zai dauki kansa cikin sauki, al'amura za su sauka ga su, kowa zai samu rangwame. Yau ana kashe kusan miliyan 1.3 daga Lagos zuwa Kano. In Allah ya yarda sai ya koma ƙasa 1.3 daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu. Saboda haka abinda muka tana da ba ƙaran ƙarami bane.
Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar da kiran ƙara kwazo don samun salama a yankin arewa. Da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Muna gode wa Ubangiji da ya bamu ikon tabbatar da wannan kuduri da aka dade ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala. Kamar yadda kuka sani, shi Ubangiji shi yake zartar da ikon sa a dukkan abin da aka shirya na dan adam. Mun gode masa da ya bada iko gwamnati ta shiga wannan lamari. Kamar yadda masu maganganu da yawa suka yi bayani, Kano cibiya ce ta kasuwanci shekaru aru-aru da suka wuce. Kamar yadda aka sani tun lokacin Sarki Muhammadu Rumfa aka kafa kasuwar Kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su. Saboda haka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake dabbaka abin da aka san Kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin Najeriya ko Najeriya ba, a West Africa kuma yadda aka faɗa da Trans-Saharan Route ɗinmu. Saboda haka za mu gode wa Allah, za mu gode wa gwamnatinmu da ta dage domin tabbatar da wannan, kuma muna addu'ar Allah yana fa wannan aiki da aka yi shi zai zama sanadiyar farfado da tattalin arzikin Kano da arewa da Najeriya baki daya.
To dimi martaba duk ƴan kasuwar arewacin Najeriya su rugo Kano su ci gajiyar ita wannan tashar.
Alhamdulillah, kamar yadda aka sani dama Kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin Najeriya ba, da Najeriya da waɗanda ba ƴan Najeriya ba. Saboda haka wannan wani abin farin ciki ne mu ga cewa Kano ta ci gaba da dabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowane mutum musamman ƴan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya, kuma tattalin arziki mai bunƙasa, matasan mu da ragowar al'umma su samu ayyuka na yi da kuma kasuwanci kamar yadda aka san mu a shekaru na baya bisa tarihi. To mun gode wa Ubangiji, daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa, amma kamar kullun yadda ake faɗa Ubangiji baya maida addu'ar al'umma baya. Muna kira ga dukkan al'umma su ci gaba da addu'a, su taimakawa jami'an tsaro, gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki. Domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana, hatta ibadar nan ba za ta yi ba in ba zaman lafiya. Don haka bayan kira ga gwamnati da ƙara ɗaukar matakan tsaro, muna kira kuma ga al'umma su zama cikin addu'a, kuma gyara halayensu, mu gyara halayenmu baki ɗaya domin Ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu.
Mun gode mai martaba. Sai wani lokaci mun samu damar zantawa. Ba sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.